أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أوا مسلمي منا قارة جد دقوديمو قال الله سبحانه وتعالى da ya sake ba mu ikon haduwa da ku a cikin wannan darussa masu albarka masu kuma tarin muhimmanci wanda a cikin su muke kokarin fahimtar da kawunan mu da al'umman mu addinin mu na musulunci. Darussan da suka gabata mun yi bayani kan da dama daga cikin abin da ya shafi addinin mu na addinin musulunci, wanda inda muka tsaya kowa ya sani cewa mun yi bayani kan muhimmancin usuluddin da bambancin su da su da usulul madhhab ko kuma bambancin su da su da furu'uddin. To dama mun ce a yau insha Allahu ta'ala za mu yi bayani kan dalilin hankali cikin wajabtin sanin addini. Shi addinin musulunci kamar yadda muka ce sanin shi wajibi ne, wato dole ne dan adam duk inda yake a duk inda ya samu kanshi ba bambanci tsakanin yaro da babba ko mace ko namiji ko tsoho ko sarmayi ko ma wace irin halitta ce kuma kowane halshe ne yake magana da shi kuma kowace kama gare shi baki ne ko fari, wajibi ne ya nemi sanin addini. Saboda addini shi ke ba mutum damar ya tsira a wannan duniya din, kuma yake ba shi damar ya tsira a ran lahira. Saboda haka ne muka ce za mu zo da dalili na hankali wanda zai gamsar da mai sauraron mu ya san cewa addinin musulunci ya kumshi dalilai masu dama. Daga cikin dalilai akwai dalili na hankali, daga cikin dalilai akwai dalili na Qur'ani, akwai dalili na ruwayoyi. Mun yi ishara wata wadda ta wuce wadda yana da kyau yanzu ma mu maimaita ta da sauri, wadda muka ce zantuntuka ko kuma maktabobi na zance na addini, ma'ana manya-manyan malamai na addini sun kasu kashi uku ne, wanda muka ce akwai imamiyya, akwai mu'tazila, sannan kuma akwai asha'ira. Muka ce a daidai cikin wannan mas'ala din da muke ciki an dan samu kenan kasuwa biyu tsakanin wa'annan, inda muka ce imamiyya da ita da mu'tazila sun hadu cikin ba da dalili na hankali, wanda sabanin asha'ira inda su sun ce dalilin su cikin ba da muhimmancin sanin addini shine ayoyi ko ruwayoyi, wanda muka ce wani aka hififitawa cikin wannan dalilan shine dalilin imamiyya da na mu'tazila. Me yasa kuma? Saboda muka ce shi sanin addini ana ba da dalili ne ga wanda bai shiga musulunci ba, ga wanda bai ma san menene alakar addini ba, menene addini ke ciki, me yasa annabawa aka turo su? Bai san komai game da addini ba. Muka ce yana rayuwar shi ne kara zube, abin da ya ga dama ya aikata, abin da ya ga dama ya ci, abin da ya ga dama ya sa, inda ya ga dama ya tafi, ko me ya ga dama na rayuwar shi yayi ba damuwa. Saboda me? Saboda bai da alaka da addini. To irin wannan mutum da wani dalili za ka gamsar da shi dan ya shigo addini, kenan dole dalili na hankali ne zaka iya kawo mishi dan ka jawo shi shigo cikin addini. Alhali idan muka koma cikin dalili na asha'ira, za mu ga cewa su suna zuwa da dalili na Qur'ani ko kuma dalili na ruwayoyi. To wanda bai imani da addini ba, ka zo mishi da dalili na Qur'ani ko ruwayoyi, kaga zai ce maka to ai wannan abin da kai yarda da shi ne, ni ban yarda da shi ba. Kenan tun farko tun daga nan ma ba zai ma tsaya sauraron ka ba. Amma in ka ce dalili na hankali, to dalili wanda ya gama kowa kamar da muka yi magana, kowa zai iya tsaya sauraron shi. To yanzu wannan dalili na hankali din a yau za mu kawo alaƙar hankali din da shi mutum cikin sanin addini. Alaƙar hankali na mutum dan mu kawo misali kenan na hankali wanda mutum zai iya lura da shi kuma ya fahimce shi. Misali shine yanzu mutunan da ya kama hanya a cikin mota zai tai wani wuri shine mai tuki ko kuma a'a ana jaye da shi ne, idan suka kawo tsakiyar hanya a mararraban hanya a inda zai za su tar da hanyoyi guda uku gaba gare su banda hanyar da suka hito daga cikin ta, to wannan lokacin mun sani cewa ka'ida ta tahiya ba za ka tsaya ba, saboda za ka tsaya da yawa daga cikin jama'a wanda su ma sun matsu su samu hanya su matsu su wuce suka inda suke so, kada ka bata musu lokaci. Kai ma a wannan lokacin ya kamace ka kai kokari ka san wace hanya ce daidai ka bi, saboda mi, saboda kada ka bata musu lokaci, saboda kuma kai ma kan lokacin ka ya bace kana cikin halin tahiya, kada guzurinka ya kare, kada lokutanka da lokutan waɗanda kake tare da su duk su lalace a lokaci guda. Saboda haka nan mutum mi zai kokarin sanin ina ne, wani lokacin ma mutum yana tambaya kafin ya hito inda yake, zai tambaya ya ce dan Allah wane ina ne hanya wadda ke kai ni wuri kaza, zai yi tambaya kafin yake kaiwa wurin, kafin yake isarwa, in kuma har ya iso kafin wuta ja ta wuce tsanwa ta bayyana za gani yana kokarin tambayar na kusa gare shi, in akwai wani kusa gare shi ya tambaye shi yace mai malam dan Allah ina tambaya ne hanya wuri kaza ina ne, kaga kenan mutum ya damu da yasa, saboda mi, saboda yana gudun ya dauki tsawon tahiya yana ta tahiya bai san inda zai ba, alali ya san inda ya kamata ya tafi amma yanzu inda ya kama bai san ina ne ba, saboda zai bace zai dogo tahiya zai sa shi yayi dare zai sa shi ya bata lokaci cikin al'amuran shi dan guzarin da ya taho da shi ya kare ga gajiya ga komai cikin tsarin shi cikin nizamin shi ya lalace, ka kenan wajibi ne ya sani, alhali yana iya ya ki tambaya ya kama hanya ta tahiya yi tahiya ba damuwa ya ta tahiye shi, amma kamar yadda muka ce zai shiga cikin hali na wahala. Anan ne ma Hausa suke cewa sabkon tashi ba shine ba wai mi sanin hanya, kuma da suke cewa wai sanin hanya ya yi sauri. Sanin hanya din nan mutum biyu ne, guda ya san hanya guda bai sani ba, to wanda bai san hanya ba ko da zai ce a bari in tashi tun da wuri in kama hanya in ta tahiya to wanda yake nan har yanzu bai ma tashi daga bacci ba shi zai tashi daga baya ne, amma saboda ya san hanya cikin 'yan mintoci 'yan kadan zai matsaye kai, hakanan sanin hanya yana da muhimmanci cikin rayuwa, yana rage wahala, yana rage da yawa daga cikin matsalolin mutane. Shine ma Larawa suke cewa wanda yake dauki hanya bai san komai ba, bai san inda zai ba, la yaziduhu sur'atul bu'di ko sur'atul mashi illa bu'da, saurin tahiya bai kara mishi komai sai ma ya kara nisa daga inda zai tahiya, saboda ba hanyar bace ya kama. Ka kenan kamar dai da muka misali, wannan misali ne hassas wanda mutane suna rayuwa da shi, ma'ana suna jin shi a yau da gobe cikin rayuwarsu. To a wannan lokaci kenan za mu fahimci cewa mutane sun san da menene muhimmancin sanin addini, idan har suka gane wannan misali din. In kun ba su gane ba za mu ƙara menene, za mu gama wannan misalin da wannan dan su gane meye muhimmancin sanin addini. Sanin addini kamar tahiyya, kamar irin wannan tahiyya ce, saboda duk lokacin da mutum ya samu kanshi a duniya da ni da kai dan uwana Allah ya halice mu ne kamar muna bisa hanyar tahiyya ne. Tun mutum na karami yana jaririn shi har ya zo ya zama yaro ya zama ya fara girma har ya zama babba har ya aure, bayan ya aure ya samu ƴaƴa ya fara tsoha har ya zo ya bar duniya din ya kai ƙarshe dai inda ƙarfin shi zai ƙare. To inda za mu sa hankali mun san rayuwa kenan ta dan Adam kamar matahiyi ne, kamar wannan mai tukin mota ne wanda ya kamata a ce ya san hanya. Sanin hanya din nan kuma shine mutum ya shajin wasu daga cikin mutane suna cewa akwai addini, ka sha gani kuma suna sallah suna azumi suna bada zakka, suna tahiya haji, suna ayyuka ga sunan daban-daban. Ka sha ganin haka nan. Ko a wani addini ko bangare da ma in na Kiristoci ne, shi ma kana ganin suna nasu ibadodin. In Yahudawa ne, su ma kana ganin suna nasu ibadodin. Ma'ana dai ka taba ganin wasu wa'anda suna ma kansu da awar cewa su Allah ya aiko su ko kuma addinin Allah ne suke bi. Kenan mutanen da suka zamanto suna da'awa game da cewa akwai addini. Kaje ka tambaye su mana. Dami ba za ka tambaye su ba wata hanya ce kamata in bi wadda za ta kai ni ga hanya ta Allah subhanahu wata'ala. Ko kuma wata hanya ce za ni bi wadda za ta kai ni ga tsiranan ranar lahira. Ko kuma wata ma hanya ce za ni bi dan in samu tsira a wannan duniya din kuma in samu tsira a gobe ranar tashin kiyama. Kun ga kenan dan Adam a wannan tahiya din ta rayuwar duniya, a wannan balaguro na rayuwar duniya wanda dan Adam yake ciki, shi ma lazim ne ya tambaye kanshi me ya kamata in yi, yaya kamata in rayu, yaya kamata in yi mu'amala da jama'a, yaya kamata in yi mu'amala da kaina da al'ummata, yaya kamata in ci in zauna in tafi. Duka wannan dan Adam yana buƙatar ya sani. Su ne ka'idodi na hanya. Ma'ana hanyar nan wadda muka samu kanmu raye a ciki, muna buƙatar mu san cewa yaya ne ake tahiya dan mu kai ga abin da ya kamata mu kai gare shi. In ba haka nan ba, to za mu kai ga doguwar tahiya kamar yadda an samu daga cikin mutane wanda sun yi tahiya, sun yi ta rayuwa shekara da shekaru, amma me ya same su? Babu addini. Sai zuwa ƙarshen rayuwa wasu Allah ya cece su, ya shiryar da su. Sannan za ka suna da dama, suna cewa me yasa mu tambaye kanmu ba tun lokacin da ya wuce? Me yasa mu tambaye waɗanda suke addini ba su sanar da mu da addini? Suna da dama wannan rayuwar shekarun, suna kilga, suna kallon tsawon tahiyar da suka yi a rayuwarsu ta duniya ba tare da sun san addininsu ba. Kai kenan yanzu da ni da kai ɗan uwana a wannan lokaci ɗin lallai lazimi ne mu san cewa hankali na mai hankali, amma wanda kuma hankalin shi yake da lahiya, ba wanda hankalin shi ya gurɓace ba, ya gamu da sabo, ya gamu da wasu abubuwa wanda ba su da kyau. In dai har hankalinka mai lahiya ne, to lallai ɗan uwana ya kamata ka zo ka san addininka, ka zo ka san ina ne ya kamata ka dosa. Wannan bahasin muhimmancin shi yana tattaruwa ne wani wuri inda ya kamata mu lura. Shi ne mi, wannan abin da ya kamata mu lura shi ne rayuwar ɗan Adam ba wadda ake sake maimaita masa ba ne. Ma'ana duk wanda muka gani sun zo wannan duniya ɗin da sun mutu, in sun tai suna dawowa? Ba su dawowa. Duk wanda ya tafi? Ya tafi. Wanda ya zo kenan ya kamata ya ɗauki hankali, ya ɗauki darasi cewa ga 'yan uwana sun zo sun tafi, ni yanzu daurina ne, ma'ana ni yanzu lokacina ne. Kenan ya kamata in yi ƙoƙari in yi amfani da lokacina don in samu in tsira. To tunda mun san cewa rayuwar ɗan Adam ba a maimaita masa, ba za a ƙara bashi wata rayuwa ba, ko da ya yi burin ka a ƙara mishi, a ƙara mai lokaci ma, Allah yana cewa ba a ƙarawa. Ka gani? La yasta'khirun wa la yastaqdimun. Sa'atan, Allah ba zai ƙara wa mutum ba. La yastaqdimun wa la yasta'khirun. Saboda haka muke tsayawa daidai wannan bahasi din saboda ƙarewar lokaci. Nan gaba cikin darasi na gaba za mu ƙara bayani kan wannan dalili na hankali, don saboda yana da muhimmancin gaske, da yawa daga cikin al'umma suna gafala daga gare shi. Insha Allah za mu tsaya daga nan ɗin kamar yadda muka ce, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.